To jama'a barkanku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan lasariya yau Laraba akan mitoci 16-21 da kuma 25 a jihohin Niger kuma a tashar muta VOA Africa dake can birnin Yamai akan mita 102.5 zangon FM ko kuma gidajen radio masu zaman kansu irin su amfani da Fara'a da Sarauniya da Numad da Dalol da Niya a birnin Kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a muna fatan kuna nan kallo kamar da muke a nan birnin Washington DC a liman sifan safata ne tare da Mahmud Lalo yau muke shirin gabatar muku da wannan shirin na yanzu kuma zamu share fage kamar da muke saba kullum da kanin labarai.
To Aliyu yau shugaba Trump na Amurka ya nada Christopher Wray a matsayin sabon shugaban hukumar FBI. Kungiyar IS ta dauki alhakin har-haren da aka kai a wasu wurare biyu a kasar Iran. Sannan za ku ji cewa wani jirgin sama na kasar Myanmar ya bata dauke da fasinjoji sama da 100.
Allah ya kyauta. To bayan kun gama jin labaran baki daya za ku ji martanin gwamnatin Najeriya ga wa'adin da 'yan arewa suka yanka wa 'yan kabilar Ibo da cewa su bar arewacin ƙasar su koma yankunansu.
To lallai ina so in tabbatar maka cewa wannan magana an tardu da ita yau a taro na majalisar ministoci.
Sannan kuma za mu ji wata hujjar da shi ofishin mataimakin shugaban Najeriya din ya ƙara bayarwa domin nuna cewa usibanjo baya nuna fifiko ga yarba. Baya da bayan haka muna da rahoto kan taron ƙarfafa kasuwancin ƙasashen Afirka a Yamai.
Ana cewa ana da kungiya ta Afirka ta haɗa kanmu. Don haɗa kai ya zama to abinda za mu gino a ƙasashenmu, abinda za mu shifka, abin za mu noma. Ba za mu iya saye ba tsakaninmu, ba za mu iya saye da ba, sai dai mun siyo daga wani ƙasashe, to na za mu ci gaba.
Haka ne, to ko bayan wannan kuma akwai shirin himma, akwai nasihar azumin da na watan Ramadan, akwai kuma ra'ayoyinku, amma duka sai bayan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. A yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana Christopher Wray a matsayin wanda zai mai gurbin shugaban hukumar hukunta manyan laifuka ta FBI wato James Comey. Wannan sanarwa da shugaba Trump ya fitar na zuwa ne kwana guda kafin Comey, wanda Trump ya kora aiki a watan da ya gabata, ke shirin bayyana a gaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dattawa domin ba da bahasi kan zargin cewa Trump ya yi yunkurin hana shi gudanar da bincike kan zargin cewa gangamin yakin neman zaben shi, wato shi shugaba Trump, ya haɗa kai da ƙasar Rasha. Shi dai zaben na Trump, wato Ray, ya taɓa shugabantar sashen da ke kula da hukunta manyan laifuka daga shekarar 2003 zuwa 2005 a lokacin zamanin tsohon shugaban Amurka George W. Bush. Hakan na zuwa ne, wato yanzu haka yana aiki ne a wani kamfanin haɗakar lauyoyi na King & Spalding mai zaman kansa, inda yake riƙe da matsayin mai kare waɗanda ake zargi da aikata manyan laifuka. Kungiyar IS ta ɗauki alhakin harin da aka kai a wajen wani ibada da kuma majalisar dokokin ƙasar Iran, inda mutane 12 suka rasa rayukansu, kana wasu 42 suka jikkata. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Iran ya rawaito a yau Laraba cewa har-haren sun kaikaici majalisar dokokin ƙasar ne da kuma wani wajen ibada na marigayi shugaban addini, wato Ayatollah Ruhollah Khomeini. Wartani sun ce wasu 'yan bindiga uku da wani ɗan ƙuna baƙin wake ne suka kai har-haren ciki har da na wajen ibadar da ke kudancin birnin Tehran, inda mutane da dama suka ji rauni. Wartani kuma sun ce 'yan sanda sun kama aƙalla mutum guda daga cikin maharan. A harin na majalisar dokokin ƙasar, wartani sun ce an samu bayanai masu karo da juna, inda wasu suka ce aƙalla 'yan bindiga huɗu suka yi ta harbe-harbe, inda mutum guda ya mutu, sannan wasu da dama suka ji rauni ciki har da wani mai gadi. Bayanai sun nuna cewa jami'an tsaro sun kashe aƙalla mahara 6 daga cikin 'yan bindigar, waɗanda mafi yawansu suka yi shigar mata domin ɓadda kama. Wannan shine karon farko da ɓangaren musulmi na Sunni ya fito fili ya ɗauki alhakin kai hari a ƙasar ta Iran, wacce mafiya rinjayenta mabiya aƙida Shi'a ne. A can Faransa kuwa, wani kakakin gwamnatin ƙasar ne a yau Laraba ya ce mutumin da ya kai hari kan wani ɗan sanda a Paris da guduma a Notre Dame Cathedral wani ɗalibi ne da ke karatu a matakin digirinsa na uku, kuma ya zuwa yanzu ba a zargin an soya mai tunani zuwa irin na masu tsaurin ra'ayi. A wata hira da aka yi da Christopher Kastner a gidan rediyon RTL, kakakin na gwamnati ya ce 'yan sanda sun saka harin ne a jerin na 'yan ta'adda saboda furcin da mutumin ya yi a lokacin da ya kai harin. Ministan gida, wato cikin gida, Gerard Colomb ya ce bayan harin a jiyar Talata kenan mutumin ya furta cewa harin da ya kai shi ne saboda ƙasar Siriya. Kolomi har ilawai ya faɗa wa manema labarai cewa wani katin 6 da aka samu a jikin maharin ya nuna cewa mutumin ɗalibi ne ɗan asalin ƙasar Algeria. Sannan wani bincike da 'yan sandan suka gudanar a gidansa ya gano wani faifan bidiyo da mutumin ya yi mubaya'a ga ƙungiyar IS. shi dai maharan ya salalo ne ta baya ya wato bayan wasu ƴan sanda uku dake sintiri da rana yayin da masu yawon bude ido suka yi cincirindo a bakin Notre Dame. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ƴan sandan Burtaniya sun tabbatar da sake gano wani da ya mutu a harin ta'addancin da aka kai akan gadar London a makon da ya gabata bayan da suka ciro wata gawa a kogin Thames. A yau Laraba ƴan sandan suka bayyana sunan mutumin a matsayin Xavier Thomas wanda dan asalin ƙasar Faransa ne. A jiya Talata ne kuma ƴan sandan birnin suka gano mutum na uku daga cikin waɗanda suka kai harin wanda aka bayyana sunansa a matsayin Yusuf Zagba mai shekaru 22. ‘Yan sanda sun bayyana cewa daga ƙasar Italiya yake amma asalin ɗan ƙasar Morocco ne wanda ke zaune a gabashin birnin na London, kuma ba a taɓa samunsa da wani dalili da zai sa a jami’an tsaro su sa mai ido ba. A ranar Litinin ne hukumomin suka bayyana sunayen Kuram Shazadbat da Rashid Rudwan a matsayin waɗanda suka kai harin, waɗanda dukkaninsu ‘yan ƙasar ta Burtaniya ne kuma mazauna gabashin birnin na London. Prime Minister Burtaniya Theresa May ta ce za su ɗauki matakai tsaurara kan waɗannan hare-hare.
I will look at giving more powers to the police and the security service, longer sentences for terrorist related offenses.
Tace zan yi dubi kan yadda zamu karawa ƴan sanda da sauran jami'an tsaro ƙarfin iko da tsaurara hukuncin zaman gidan yari da kuma tabbatar da cewa ƴan ta'adda ba sa cin karansu babu baka a farfajiyar yanar gizo ta internet. A ƙarshe, wani jirgin saman soji na ƙasar Myanmar da ke dauke da mutane sama da 100 ya bata. Ya ne tashi daga kudancin ƙasar zuwa yankin Yangon, inji hukumomin ƙasar ta Myanmar a yau Laraba. Rahotanni sun ce mafi yawan fasinjojin iyalan sojojin ƙasar ne, waɗanda suka taso daga yankin Mek da ake kira Morgue a kudu maso gabashin ƙasar ta Myanmar. Kuma tafiya daga waɗannan yankuna ya haɗa har da ƙetare tekun Andaman. Wani jami'in ƙasar ya faɗa wa muryar Amurka cewa an tsinci wasu sassan jirgin a tekun Andaman ɗin.
To mun kama ku labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC. Don sai rahotannin mu kuma za mu share fage ne da martanin gwamnatin Najeriya kan wa'adin da 'yan arewa suka yanka wa 'yan kabilar Ibo da Sufar yankin.
Gwamnatin tarayyar Najeriya ta umurci mai baiwa shugaban ƙasar Najeriya shawara akan sha'anin tsaro General Muhammad Mungunu da ya gudanar da cikakken bincike akan yunkurin raba Najeriya da waɗansu 'yan ƙasar ke yi. Musamman batu na baya-bayan nan da aka samu tsakanin 'yan al'ummar Ibo da suke ta fafutukar cewar suna neman su kafa tasu ƙasa ta Biafra, da kuma 'yan arewacin Najeriya da su ma suka fito da umarni da cewar kowane ɗan al'ummar Ibo ya janye daga arewacin Najeriya ya koma yankinsu na Ibo. Saboda me? Saboda arewacin Najeriya ta gaji da tana mu'amala da waɗanda ba san ciwon kansu ba, kuma suke ci gaba da kawo barazana akan zaman lafiyar Najeriya. Wannan mataki dai na baya-bayan nan na 'yan ƙungiyoyin matasa su guda 6 daga arewacin Najeriya ya zo da bazata, saboda shi ne karo na farko da ƙungiyoyi suka yi haɗin kai har ma suka ba da wa'adi cewa wata al'umma ta bar Najeriya. To akan wannan mataki ne na tuntuɓi Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, domin in ji ƙarin haske dangane da wannan umarnin da gwamnatin ta bada.
To lallai ina so in tabbatar maka cewa wannan magana an tardu da ita yau a taro na majalisar ministoci wanda shi mai rukun shugaban ƙasa Professor Oshibu Anjoki shugabanta. A nuna cewa kalamai masu ƙarfi manya-manya maganganu suna fitowa daga bakin waɗanda ake cewa matasa ne su daga sassa daban-daban na ƙasar nan gabaki ɗaya. Kuma aka nemi gwamnati ta yi hatara domin kada a sake abu kuma ya zo ya wuce wuri ko abu ya wuce hankali. Akan haka ita majalisar ministoci ta bada umarni ga shi mai baiwa shugaban ƙasa shawara General Babagana Mungunu cewa lallai a san mataki da za a yi maganin irin waɗannan manya-manya maganganu da ke barazana ga tsaro na ƙasa kafin su je su jawo wani abu wanda zai fi ƙarfin jama'a. Wannan kamar da ke gaya maka ba wai maganin ana arewa ba ne, a'a, ai sassa daban-daban na ƙasar ma ana jin irin wannan maganganu daga bakinsu.
Amma me yasa ba a yi tunanin ɗaukar irin wannan matakin ba sai yanzu da 'yan arewa suka ba da har wa'adi cewa duka 'yan al'ummar Ibo su koma bangaren su cikin ɗan ƙaramin lokaci?
Wallahi ni ban tambayi wannan magana ba kuma ban sani ba, amma dai abin da nake so na ce maka shine watakila su waɗanda suke yi daɗin sun ɗauka cewa ba wanda za su iya ba su ansa ko. To yanzu ai kamar wanda yake tamarin mutum ne kowa kullun ya mareka watakila ran da ka dauka hannu karama watakila shi ma sai ya duba ya ga wannan misali nake muka ba ina cewa na fahimci me yake faruwa ba
Mallam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawa da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa Murar Amurka a Abuja Najeriya
To a gaishe ka Umar zamu saki komawa can fadar shugaban Najeriya din anjima kaddan amma bari mu gama da jamhuriyar Niger ku kuna inda kasashen Afirka suka taru suna tattaunawa kan yadda za su bunƙasa kasuwanci a tsakanin su ya su
Alƙaluman kididdigar ƙwararrun Afirka a harkokin kasuwancin ƙasa da ƙasa sun yi nuni da cewa kashi 11 daga cikin 100 na harkokin saye da sayarwar kasashen nafiyar ne kawai ke gudana a cikin gida abinda ke fayyace cewa kasuwanci baya ja a tsakanin kasashen na Afirka sanadiyar wasu matakai masu tsaurin gaske da suka dauka akan iyakoki saboda haka shugabannin wannan nafiya suka buƙaci masana su bullo da hanyoyin da za su kawo canjin al'amura mafarin wannan taro inji tsohon ministan kasuwanci Alhaji Alma Umaru mashawarci a fadar shugaban kasa
dan yanzu yau in ka dauko kaya kamar Niger sai ka dauko su ga ashe ko daga Amerika har zuwa bakin ruwa kudin da zaka biya bi kai ba kudin da zaka biya daga Cotonou zuwa Niamey dan daga Niamey mota ce mitan 30 ta nisa za ta dauke kayanka jirgin ruwa Allah ya san bakin abin da yake dauka ana cewa ana da kungiya ta Afirka ta hada kan mu don hada kai ya zama to abinda zamu gino a kasashen mu abinda zamu shibka abin zamu noma ba zamu iya sayar ba tsakanin mu ba zamu iya sayar da ba sai dai mun siyo daga wani kasashe to na zamu ci gaba to bisan shi ne shugabannin Afirka gaba daya suka ce a zamna ai nazari menene zai karasa kasashen su ci gaba tsakanin su ya zama to wanda daga Niger ne kake da harkokin ka zaka kai Cotonou ne zaka kai Afirka ta kudu ne zaka kai Liberia ba wahala haka daga can za su kawo Niger ya zama to ba wahala in zaka biya wani haraji ne ya zama to din da kaje din Zambia
la'akari da girman matsalolin da ke dakushe harkokin kasuwanci tsakanin kasashen Afirka yasa ake ganin cimma gurin da wannan taro ya sa gaba wani abu ne da ke buƙatar lokaci mai tsawo
ba aiki bane wanda za a ce yau an tsaida gobe an samu maganin shi a'a su ake kannan kan 2063 a ce duka komai ya gyaru duka wannan matakan da za a dauka kuma mu ƴan Afirka mu bunƙasa kayayyakin mu yanzu ba ma yi duka kasashen da kake gani har manyan kasashen duk kasuwanci da suke yi sun yi da kasashen waje ba tsakanin mu bane ba
babbar darakta a ma'aikatar kasar Senegal mai kula da cigaban kasuwancin ƙasa da ƙasa Assoum Aminata Diatta ta ce
circuler en Afrique c'est très difficile on n'a pas de moyens de locomotion adéquats
rashin hanyoyin zirga-zirgar ƙasa da ƙasa da rashin ingantattun injinan da kwankaya makamantan jiragen ƙasa da ke zamani a yau da kuma cije-cijen kan hanya su ma wasu matsaloli ne na daban da ke buƙatar magancewa kafin a samu sauƙin kasuwanci a tsakanin ƙasashen nafiyar Afirka
vraiment lever si nous voulons accroître le commerce intra-africain
a ƙarshe ƙwararrun za su gabatar da shawarwarin da suka bullo da su a gaban taron ministocin kasashen wannan nafiya da za a soma a makon gobe a nan Yamai domin tantancewa kafin a isar da baki ɗayan bayanai a hannun shugabannin kasashe ta hanyar shugaban kasar Niger Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Kage shika asili to bari mu koma Najeriya kamar da muka ce kuma a fadar shugabancin Najeriya inda hukumar wurin ta saki musanta cewa mataimakin shugaban kasar Yemi Usman Banjufa baya nuna kabilanci da fifita Yarbawa
a ƴan kwanakin nan dai mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Mi Osun Banjo da halin yanzu ke jan ragamar mulkin kasar na ci gaba da shan suka da zarge-zargen nuna bangaranci da kabilanci a cikin nadan-dan da yake yi a mukamai na gwamnatin tarayya Dr. Junaidu Muhammad tsohon dan siyasa a jamhuriya ta farko na daga cikin masu suka ga mataimakin shugaban kasar Osun Banjo
shi Buhari ya ba Osun Banjo amana duk ofishi da tattalin arziki kasar ne ta Osun Banjo shi ne san kowa kuma bai neman masana sai waɗanda suke yan gwamnati yawa kashi 90 daga cikin ɗari na masu zafa ofis na sun shaiki ofis ko kuma su tare da shi ɗan uwansa ne Buhari ya san wannan da tsayar masa ba kuma wannan suke babu yadda za a ci gaba wannan duk wani tsammanin cewa a wuce sun zai yi nan arewa don tsayayya ne kuma abin da muka soma gani kaɗan ma muka gani
to sai dai kuma ofishin mataimakin shugaban ƙasar ya yi watsi waɗannan zage-zage Alhaji Hafizu Ibrahim mataimaki na musamman ne ga Farfesa Osun Banjo
mutane ne masu cece kuce wanda ba sa son a zauna lafiya suke ta taso da wani
wannan maganganu domin su kawo batanci ga shi mataimakin shugaban kasa.
Idan ka duba akwai nadadan da aka yi kwanan na wannan committee a cikin kusan mutum 8 kusan mutum 7 duka yarba wani yan kabilar sa mutum ɗaya ne shi wannan dan kudancin kasar nan ne
fannin su ne a wurin suke dama to kuma aikin su
wato abinda masu korafi suke anan shine dole sai yarba wani su kare duk kasar nan babu wani wanda yake fannin sa ne sai yan kabilar sa kadai suna su wannan aiki.
Ka duba sunayen yan committee ka gani ai ba wai mutum ake sawa ba office ne ta ake sakawa wanda yake cikin wannan office din kamar yadda na baka misali ne da fannin lafiya ai ba su zaka saka ba misali aka dauka misali wanda aka dauko aka ce misali daga wannan export promotion council misali in ka duba waye a office din representative ne na export promotion council wannan mutane ne masu cece ku ce wanda suke son su kawo su tada zaune
su suna ganin cewa kamar shi mataimakin shugaban kasa Professor Oshibanjo kamar yana wuce makadi da rawa wurin wasu abubuwan da yake yi din misali kamar shi ma takitaken sa suna nuna kamar yana son shugabancin kasar ne
a to wannan ba gaskiya bane kamar mataimakin shugaban kasa yana biyayya 100% ga shugaban kasa kuma tunda ake a tarihin Najeriya babu wanda aka taba bawa dama irin damar da ya samu da yana da irin wannan da yanzu ba wannan labarin muke ba
to bayan wannan kuma akwai karin raɗe-raɗen da ake cewa shi Oshibanjo yana raba siga da shinkafa da kayan azumi a wasu manyan arewa domin ya samu gindin zama a wurin su
wannan kuma wannan ko yayi a matsayin sa misali yana da abokai wanda ɗan arewa ne to a matsayin sa dan ya ba su ai ba siyasa ba sai abokan sa ya san azumi ne kuma shi ma yana daraja azumi dole zai dauka ya ba su wannan shinkafa da siga a matsayin sa ne na kyautatawa abokan sa da wancan bangaren.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaishe ka Hassan, yau a shirin mu na dare za mu bude live kuma na waya mu ba ku dama ku ga mana naku ra'ayi game da maganar raba Najeriya nan da ake ta yi.
Rajin raba Najeriya da bangaren kabilar Iba da nufin kiranta kasar Biafra ya sa wasu matasan arewacin Najeriya sun kira taron araban da suka ce lokaci yayi dai da za a saurari ƴan kabilar Iban kawai a cire kasar Biafran daga Najeriya.
Maganin wannan abu shine ga kamata mu hakura da wannan zaman. Mu wannan zaman sam ba mu ga alherin sa ba.
To za mu so mu ji ra'ayinku kan wannan al'amari da karfe 9:30 na dare in Allah ya kai mu. Yanzu karfe 11:17 na safe a Washington DC mu har yanzu muna tafar da shirin nasihar azumin watan Ramadan akwai ra'ayoyi da sauransu amma sai bayan himma.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da raka da ma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke ci gaba da tattaunawa da bakon mu Malam Bashir Lawale da asalin jamhuriyar Niger kuma mazaunin jihar Pennsylvania. A cikin shirin da ya gabata mun tsane inda bakon namu ke cewa bai sare ba ko kuma bai kasa a guyo ba wajen koyon harshen Ingilishi. Yau anan ne zamu dora. Ga kuma abin da bakon namu ke cewa.
Ina nan ina tabbata information ina nan ina tabbata yayin zani sannan sai na samu wani company a Texas. Company suna da school din su a Texas. Su suna da school din su kuma suna da kai graduate daga nan sai a saka sama hanya ana ce ma company CR England Global Transportation. Da na samu wannan company ne kiran su muka yi magana suka ce mani babu matsala yanzu in je in yi application na je ne application na aika takarduna komi da komi suka yi background check komi da komi suka ce approve dina za su biya mini kuɗi $3,000 abin nan 3,000 sai suka biya mini kuɗi 3,000 sai in tahi in yi wannan school in ne test din duka ne gama written test ne complete the courses sannan ne samu driver license ce su sa ni sama hanya kamar yadda muka fara yin magana da company na farin matsalar da muka samu da company na farin suka ce sai na biya kuɗi duka su kuma anga suka ce za su biya mini 3,000 gaba daya ka biya mini 3,000 ne complete komi da komi shikenan sai in hanya in kama aiki ta ji ta hanya ɗaya daga cikin hanyoyin da ni bi Allah ya sani cikin matukan truck a cikin kasar America
da kai yanzu kuma shikenan sai kai nasara.
Da ni yanzu kuma shikenan sai na samu nasara.
To amma Malam Bashir duk cikin ayyukan nan da ke cikin Amurka me ya baka sha'awa ka zabe kai tukin tractor? Akwai wani wanda ya tukin babban mota ne ya baka labari ko tun daga gida daman kana sha'awan haka?
gaskiya tukin truck ni ina ban taba ina da abokai masu tukin truck a gida amma wata rana taba yin shawara ina son in tukin truck amma yadda suka gaya mani irin kaman kaskancin da ke da ko cikin aikin shi yasa sai ni tsane shi amma da ni zo nan ne ya menene abin da suka kwatanta mani kaman irin yadda zaka zama yaron mota na mutum sai yadda yayi da kai irin wannan ni ina Allah ya samu na wata irin rayuwa da nake son in zama independent.
Ka zama kana da ƴancin kanka.
Ya zama ina da ƴancin kaina kuma ni ina son in kirkira abu a rayuwata.
To kuma kaga aikin nan da aikin gida ya sha bamban. Nan ko me kwasan share ne yana alfahari da abin da yake kuma ana mutunta shi shi ma yana mutunta mutane.
Gaskiya ne haka yake wannan.
Kowane irin aiki kake a nan. Yanzu kaman shekara nawa kenan kai kana wannan sana'an tuki?
Alhamdulillah yanzu na samu kamar shekara 5 ina wannan aiki ina wannan sana'a.
Ita wannan kamfanin ne kake mu aiki wanda ta biya maka wannan kudin kai wannan course koko ka sake wata kamfani koko kana na a cikin wannan kamfanin har yanzu?
Na sake wani kamfani nayi kamar wata 2 ina cikin wannan kamfani. Nayi kamar ina wata 2 cikin wannan kamfani sai akwai wanda ke koya mana aiki saboda in kai graduate aka saka cikin truck akwai mutunan da ake gama ka da shi kuna nan kuna yi wasu is it kamar daban-daban ne wasu suna daman sun iya tuki kamar waɗanda ainihin ɗan nan ƙasa kuma sun san duka rule na ƙasa sun san dokoki na ƙasa yawa kenan wasu suna ƙarewa kamar cikin wata guda wasu kuma ko da ƴan ƙasa ne kuma daban-daban ne akwai yadda mutum yake fahimta to ni ya daukan mu ne kamar wata 2 kuma sannan ƙarshe dai ba abin nan suka ce mini aiki na ba za a yi kyawu ba tare da su sai dai in yi hakuri in tai in samu wani aiki
wai saboda me
saboda matsala communication kuma mutumin da ni samu bature ne gaskiya akwai kabilanci kaji matsalar
to kudin da suka biya maka 3,000 ya aka yi kenan
kudin da suka biya min 3,000 wannan suka ce sai na biya shi da kaina
to
amma dai ni abin da nake ma Allah godiya gare shi wannan na dai samu wannan aiki kuma sannan ya kasance wani bangare daga cikin abin da ya saki na rayuwa ta na neman aiki ban da matsalar neman aiki
daga wannan kamfanin sai ka samu wata kamfani
daga wannan kamfani sai na samu wani kamfani ƙarshen kamfani na shine wani kamfani da ake cema truck movers Truck movers tunda ni da ma kamar yadda na kwatanta maka ni mutum ne da nake son in zama kamar ina son in gani ni mi nake iyawa ga rayuwata.
To Malam Bashir lokaci ya daga mun hannu a cikin shirinmu na gaba kai muna bayanin abin da kake son ganin kayan. Yanzu a madin bakon namu Bashir Lawali sai kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Tuma da lamalala da mun gode sai wani mako kuma yanzu ga Ustaz Bashir Muhammad da nasihar yanzu.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni dai sunana Muhammad Bashir. Ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya ce muna farkon 10 daga cikin kwana 30 ko 31 Annabi ya ce kashi na 10 na farko wannan rahama ne. 10 na biyu shi kuma hadisin Annabi ya ce muna Allah ya yi shi ne saboda gafartawa bayinsa. Dukkanin wani zunubin da bawa yi Allah yakan dauka alkawari sai ya yafe masa shi. Kenan yana da kyau mu masu laifuka ne. Sannan kuma mun shiga watan da Allah da kansa ya kulle kofofin wutar jahannama. Shaidannu waɗanda suke tara mana da hankali su yi mana ma'ana su tunzara mu aikata abin da bai da kyau. Allah ya kama su ya kulle su. Kenan wanga duka dan rahama ne Allah ya mana shi. To daga cikin waɗannan ni'imomin ne sai Allah yakan gafarta ma bayinsa a duk lokacin da suka yi bude baki. Suka yi addu'a sai Allah ya karba sai ya yafe musu. Yana da kyau kuma da yawaita istighfari, yawaita neman gafara da tuba zuwa ga Allah. Saboda kai bawa baka san shekarun da suka wuce ko watanni ba, irin laifukan da kai waɗanda sun yi wa Allah ma'ana sun sa Allah ya yi fushi da kai. Yana da kyau kenan mutum sai ya nemi gafara ya kuma kyautata halayensa saboda an yi azumi ne ba dan ka kama baki ba ko daga ci ko sha da wasu ababe na sha'awa na al'amari da ma'a ana son kunnanka. Halshenka, idanuwanka da zuciyarka da dukkanin gangan jikinka gaba daya su barranta da ababen da Allah ya haramta.
Kuma da lakarsu 11:25 na safi a Washington DC ga rawayinku.
Muzika mu ta farko ta fito daga Malam Hussein Abba Dambam unguwar Musan Kuri dake karamar hukumar Dambam jihar Bauchin Najeriya. Wanda ke zaman lafiya ya fi zama dan sarki. Al'umar ƴan kabilar Ibo a Najeriya ya kamata ku zauna da junan ku lami lafiya, domin Hausawa na cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba to tashi hankali ba zai kawo shi ba. Gyara kayanka dai bai taba zama sauke mu raba ba. Sai kuma sako na biye wanda fito daga Ali Usman Taka Lafiya wanda ke salon VOA Hausa. Dan Allah ku fadawa maniyatan wannan shekara cewa ya kamata su yi taka tsantsan ga dukkanin wani tayin ragin kudin kujerar aikin hajin bana, domin idan mutum ya ce zai baka riga sai ka fara hangen wanda yake sanye da ita. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Matakin da wata kotu a Lagos ta dauka na mallakawa wasu kudaden da hukumar EFCC ta kama a Lagos, ya kamata gwamnati ta yi amfani da wannan kudin domin inganta rayuwar al'umma da ababen more rayuwa kamar ruwan sha da wutar lantarki da sauransu. Sako daga Alhaji Mele Sufari, jihar Yobe. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Safara'u Haƙila Zamani Almajiran Mulumfashi da matar Inusa Tankubani Mbaka Agwara, Neja, da Maryam Alhaji Zubairu Garaba Sakazauri, wanda suka ce gwamnatin Najeriya ki ƙara taimakawa ƴan gudun hijira da kayan abinci. Sai kuma sako na gaba wanda ya fito daga Muhammad Chindu daga unguwar Karofin Madaki a Bauchin Tarayyar Najeriya, wanda shi kuma ke cewa mallakawa gwamnatin tarayya Najeriya da makudan kudaden da aka samu a Lagos da wata kotu ta yi yayi daidai. Allah ya samu ƴan Najeriya mu gani a ƙasa. Daga nan sai sakon Muhammad mai kayan miya Oji Kwatas Gombo, wanda shi kuma ke cewa muna kira ga gwamnatin jihar Sokoto da ta gudanar da cikakken bincike akan ƴan kwamitin da ta daurawa nauyin rabon kayan bude baki a masallatai da ke jihar, ganin cewa ana zargin ƴan kwamitin da aikata ba daidai ba. Daga ƙarshe sai sakon shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina, wanda ke kasashen duniya ya kamata ku hada karfi da karfe wuri daya wajen samun nasarar dakile ƴan ta'addar da ke barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a, duba da yadda suke yaduwa a sassan duniya daban-daban kuma suna ta halaka dimin jama'a.
To a gaishe ka Ibrahim, to bari mu da kuri Mahmud ya bamu labarai a takaice.
To a yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana Christopher Roy a matsayin wanda zai mai gurbin shugaban hukumar kunta manyan laifuka ta FBI wato James Comey. Wannan sanarwa da shugaba Trump ya fitar na zuwa ne kwana guda kafin Comey, wanda Trump ya kora aiki a watan da ya gabata, ke shirin bayyana a gaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dattawa domin ba da bahasi kan tambayoyi, wato kan zargin cewa Trump ya yi ankurin hana shi gudanar da bincike kan zargin cewa gangamin yaƙin neman zaɓen shi Trump ɗin ya haɗa kai da ƙasar Rasha. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin harin da aka kai a wajen wani ibada da kuma majalisar dokokin ƙasar Iran, inda mutane 12 suka rasa rayukansu, kana wasu 42 suka jikkata. Kamfanin dillancin labaran ƙasar na Iran ya ruwaito a yau Laraba cewa har-haren sun kaikaici majalisar dokokin ƙasar ne da kuma wani wajen ibada na marigayi shugaban addini Ayatollah Ruhollah Khomeini. Rahotanni sun ce wasu 'yan bindiga uku da wani ɗan ƙuna baƙin wake ne suka kai har-haren, ciki har da na wajen ibadar da ke kudancin birnin Tehran, inda mutane da dama suka ji rauni. A can Faransa kuwa wani kakakin gwamnatin ƙasar ne a yau Laraba ya ce mutumin da ya kai hari kan wani ɗan sanda a Paris da guduma a Notre Dame Cathedral, wani ɗalibi ne da ke karatu a matakin digirin sa na uku kuma ya zuwa yanzu ba a zargin in an sauya mai tunani zuwa irin na masu tsatsauran ra'ayi. A wata hira da aka yi da Christopher Kastner a gidan rediyon RTL, kakakin na gwamnati ya ce ƴan sanda sun saka harin ne a jerin na ƴan ta'adda saboda furcin da mutumin ya yi a lokacin harin.
To a gaishe ka Muhammad. To jama'a, abin da ya sauka kenan. Kafin mu tafi, kar ku manta da karfe 9:30 na daren yau za mu bude layin mu tambaye ku ra'ayinku kan ya kuke ji game da batun raba Najeriya din nan da kuma irin matsayin da su kungiyar Arewa suka dauka na cewa ƴan kabilar Ibo su tashi su koma yanda suka fito. Yanzu a madadin dukkan ma'anan sashen wasan murya Amurka, musamman shi Mahmud da muka gabatar da shirin tare da shi ni Ali Mustafa Sokoto nake muku ban kwana sai anjima. Ga tawagar yau da gobe nan tana danuwa ta shigo yanzu nan.